خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan muna gode ma Allah mana bikin sarki wanda ya kawo wannan rana ta Asabar 4 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 447 wanda ya daidai ga 21 ga watan 2026 don ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, wanda jiya mun kai ƙarshen suratul A'raf. A yau za mu ci gaba da suratul Anfal. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
الله مدعوك الزركية يسألونك عن الأنفال سنة tambayarka akan anfal, abinda musulmi za su samu ba tare da sun yi yaƙi ba, ko kuma abinda zai kurcike na doki ko raƙumi daga wajen kafirai ya zama na musulmi sun same shi, menene sha'anin shi? Sai Allah ya ce qulil anfal lillahi war rasul, kace masu al anfal ababe na riba wajen yaki wanda musulmi za su samu, lillahi war rasul, na Allah ne da ma'aiki, dan haka fattakullaha, ku kiyayi Allah, wa aslihu zata bainikum, ku gyara abinda ke tsakaninku na ɓaci, wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, ku bi Allah da ma'aiki in dai har kun yi imani da Allah ɗin da ma'aiki. Suratul Anfal sura ce madaniya. In aka ce sura madaniya, ana nufin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaura daga Makka zuwa Madina, ita wannan sura ta sabka ko wannan aya ta sabka, ba dole sai cikin Madina in ta sabka a Madina ba, saboda akwai faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wannan aya ta sabka ne a Arafa, Arafa kuma Makka ne, amma da yake annabi lokacin ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, to ita wannan ayan madaniya ce, don haka yana daga cikin kuskure wanda wasu suke yi su ce wadda ta sabka Madina ita ce madaniya, wadda ta sabka Makka ita ce makkiya, wannan kuskure ne. A'a, aya ko sura wadda ta sabka bayan annabi ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, wannan ana ce mata Madina, ko da ba cikin garin Madina ta sabka ba, wadda kuma ta sabka kamin hijira, ko da annabi ya je wani wuri ne kuma ana ce mata Makkiya. To ita wannan suratul Anfal ɗaya ne daga cikin surori wanda suka sabka a Madina. To dukkan ayoyinta ne suke sun sabka a Madina. Wasu malaman suka ce a akwai wasu ayoyi daga cikinta wanda ba ayoyi bane na Madina, ayoyi ne na Makka. Ana samun sura wadda take makkiya, madaniya, amma akwai wasu ayoyi makkiya ne daga cikinta. To suratul anfal tana ɗaya daga ciki. Malamai suka ce cikin suru ayoyi waɗanda suke makkiya ne ba madaniya bane a cikin wannan sura, fadan Allah tabaraka wa ta'ala da yace وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
تو تندغه wannan aya وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. هذو ايوي غدا بابي تو wadannan duka madina ne ka san lokacin da muke karanta sira ko ana yara zaka ji makirci wanda suke shiryawa da suna shawara suka ce wai dauri annabi zasu ko kashe shi zasu ko me zasu yi da shi. Wannan wa'idi yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, shawaran mutanen Makka kenan. Dan haka wasu malamai suka ce wannan ayoyin dukka makkiya ne amma sauran suran madaniya ce. Ita wannan suratul anfal tana dauke da ayoyi 76 ne. Al-Imam Ibn Kathir yace tana da kalimomi wanda suke 631 harufa kuma 5274. Ita wannan sura kenan ta anfal ta bude da tambaya yas'alunak, suna tambayarka. Yas'alunak ɗaya ne daga cikin tambayoyi wanda ake ma annabi, wanda ke nuna cewa annabi Allah ya aiko shi, kuma wanda ke nuna mahimmanci na karɓa tambaya. Na farko, duk in suka tambayi annabi sai Allah ya ce ma annabi kul. Mafiya yawan yas'alunaka za ka ji an ce ma annabi ce, kenan wannan alqur'ani yana nuna annabi ba shi ya kirkiro shi ba. Yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul, yas'alunaka madha yunfiqun qul al afu, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas, wa yas'alunaka madha yunfiqun qul al afu. Lokacin da aka ce wa yas'alunaka anir ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تنبيي دكا ان ان تنبيي النبي الله ne ke daukan nauyin karba wannan tambaya. To wannan ma an ce yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul, suna tambayarka akan abinda za a ribanto wajen yake. Qul al anfal lillahi war rasul ti masu wannan abu da aka tiriba shi na Allah ne da ma'aiki. Wannan ya nuna maka khabari na fatwa. Fatwa a tambaye ka ka bada ansa, wannan aiki ne wanda Allah ke tashi da shi. Kana ji ayoyin da muka karanta, za ka ga an tambayi annabi, Allah bai bari annabin ya bada ansa sai ce ce masu kaza. Sannan ya komo ga annabin, sahabbai duk abin da ya dame su za su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'amurra na addininsu, annabi kuma ya ba su ansa. Haka fatwa ta zo sai ta gangaro wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yanda suke mu'amala da fatwa, in aka tambayi wannan sai ya ce a tambayi wannan, sai a kai ana gewayowa sai an kawo ma wanda aka tambaya da farko. Me yasa? Saboda hadari na fatwa. akwai hadisi wanda yake da'if wanda yake cewa ajra'ukum 'alal fudya ajra'ukum 'alan nar wanda yafi ku karfin halin kawai da an jeho tambaya fafaf ya dauka ya bada amsa to wannan shi ne yafi shan wuta in an je tashin alkiyama hadisin da bai inganta ba amma ma'anar shi mai kyau ce saboda kam min alfatwa wanda zaka ji mutum ya faɗi wani abu ya ruɗa duniya in ya ga dama kuma in aka taso mashi ci ya jani to waɗanda suka yi aiki da wannan fatwa suka shiga cikin wani hali ƙaƙa zai yi da su don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke tsoron su ba da ansa ko da sun sani sun fi son wani ya ɗauki nauyin ba da ansa ɗin bayan sahabbai sai da mana tabi'un su ne suke ansa tambayoyi manya-manyan malamai wanda suke cike da hadisai na ma'aiki da kuma duk hudun kanshi su al-imamu az-zuhri da wasunsu sannan aka gangaro wajen al-a'imma al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-shafi'i ahmad rahimahumullahu suke ba da ansa kuma ba wai kowane mutum bane zai tashi ya rinka bada ansa amma ake cewa la yufta wa malikun bil madina ba a yin fatwa al-imam malik yana madina kenan sai shi kanshi din yace ban tashi na rinka yin fatwa ba sai da malami malami bi ma'na al-kalima guda kaza suka ce mani na cancanci in fito in yi fatwa ga mutane dan fatwa ba abu bane wanda yake na wasa amma yanzu lokacin da duniya ta zamo alƙarya guda abin ya zamo kowa ma malami ne ƴan jarida su ba da ansa ƴan kasuwa su ba da magana akan addini kowane fanni za ka ga akwai tsaro da yake samu amma wajen ɓangaren addini kurum komi ya halitta in likitoci ne da an ga ka fara zuwa kana ba da magani ko mutane na zuwa wajenka ko ka aje wani flak kana yi ma mutane magani yanzu za a turo a yi maka bincike ina takardarka ƙaƙaƙai me ya samu amma wajen fatuwa kowa ma ya ga dama kawai sai ya kafa kamera gaba gare shi ya zuba ma mutane jahilce shi ya faɗi abin da ya ga dama addini bai da wanda ke kiyaye shi to fatuwa ba abu ne wanda yake na wasa ba abu ne wanda yake yana buƙatar ilimi karanta shi ake yi karantawa ta daban lokacin da za ka zuwa tsakanin ka da wanda za ka ba fatuwa me za ka yi yana daga cikin ababen da suka karantar da mu shi ne haɗuwa tsakanin mai fatwa da wanda kake ba fatwa farkon abinda za ka farawa sauraren shi in hankalinka na wani wuri yana ma fatwa kana taɓa waya to yanzu zai faɗi wani abu cikin fatwa wanda yake mai haɗari ne wanda shi ne zai sa fatwar ta canza kai kuma hankalinka yana wani wuri to sai da abinda ake ce ma al-insat sauraren shi da kyau bayan ka saurare shi ka ji me ya faɗa da kyau dan kalma guda in ta kubce maka da zai zo yana ce maka mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa guda kaza guda biyar amma gudan kirista ne sai baka ji wannan gudan kirista ba ne da mata kaza in ka tashi raba gado har wannan arnan sai ka ba saboda baka ji abin da ya faɗa ba don haka sai ka saurara da kyau in ka saurara ɗin kuma masu fatuwa surutu gare su wani yana iya zuwa ya ta zabga maka zance abin da ake fa'idantuwa da shi shine kalmomi guda biyu kawai to dole sai ka tace abin da ke da amfani cikin maganganun shi ka aje wanda bai da amfani
sannan bayan wannan sai ka sawwaro kalimomin abin da ya gaya maka dinnan. Shin wannan tambaya da yi wani babi za ka shiga, wani dalili ne zai taimaka ma wannan matsala. Sannan in akwai tambaya wanda za ka mashi, shi ma sai ka tambaye shi abin nan da ya faru, akwai abu kaza ko akwai abu kaza ko akwai abu kaza, shi da ake cewa al-istifsal. Dukkan waɗannan annabi ne ya koya mu haka. Lokacin da Ma'iz ya zo ya ce na yi zina ya ma'aikin Allah, annabi tambayar shi ya yi a bika jinuni, kana da hauka ne? Kenan in mahaukaci ne ba a cewa a yanke mashi haddi. Ya ce shi ba mahaukaci ba ne, ta hankali shi. Annabi ya ce a sunsuna a ji akwai warin giya ɗin tare da shi, don in ya sha giya shi ma ya riga ya fita daga hankalin shi kenan. Annabi sai ya ƙara tambaya a Muhsanu ya taɓa yin aure? Dukkan wannan tambayoyi ne wanda kowane daga ciki yana iya canza fatuwa, sai da aka gano cewa ga yadda labari yake, sannan annabi umarni da a yanke mashi haddi, sannan sai a yanke hukunci, saboda ba abu bane wanda yake na wasa. Yas'alunaka, suna tambayarka, anil anfal, daga abin da za a ribanta a wajen yaƙi. Al anfal wasu suka ce ganima ne gaba ɗaya, wasu suka ce khulusi na ganima ne, wasu suka ce biyar a raba shi biyar shi ne, wasu suka ce a'a abinda zai kubci kike daga wajen kafirai na dabbobinsu ko a samu wasu makamansu, to su ake ce ma anfal, jam'u nafl ne, ƙari. Wasu suka ce a'a abinda mutum ya ribanto wajen wani mutum wanda yake na daban, abinda annabi zai ɗauka ya ƙara ma wani mutum saboda ya yi ƙoƙari wajen yaƙi, shi ake ce ma annabi. Ina tsammanin Ibn Jarir al-Tabari wanda yake rajjahawa, abinda ke da faidai shi ne abinda za a samuwa a wajen yaƙi. Suna tambayar annabi shi, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul kai annabi ka faɗa masu al-anfalu lillahi war rasul, abinda aka ribanta wajen yaƙi na Allah ne da ma'aiki. Malamai suka ce Allahu huna ne da ikhtisas. Kenan me suka tambaya? Suna tambaya cewa wannan abu da aka samu wajen yaƙi nawa ne? Sai ya zama an ce na Allah ne da ma'aiki? To sai ya zama bayanin su anfal ɗin da ganima yana zuwa ne bayan wasu ayoyi. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa'lamu annama ghanimtum min
shay'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
Suka ce bayanin tambayar ya zo ne cikin wannan ayoyi, bayan ayoyi masu yawa. Allah ya ce wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsah, ku sani duk abin da kuka ribanta wajen yaki ɗayan biyar ɗin na Allah ne, wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakini wa ibn sabil, na Allah ne da makusanta da marayu da miskinai da wanda yake matafiyi. In kuntum amantum billah, in dai har kun yi imani da Allah. Kenan nan ne bayani na wannan tambaya ya zo. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ما لم يكن بيانا سبب النزول نوانا آية مينيني ليه تكن أسباب النزول نوانا آية شيني لوقت إن أكياك بدر شيكلا تبيو بهجرة مأيكي صلى الله عليه وسلم an kasa waɗanda za su tafiyar da yaƙi wasu suna ƙarƙashin tuta ta musulunci wasu suna tare da annabi suna tare da shi wasu kuma sun kutsa samari suna can suna yaƙi to lokacin da aka samo ganima su wane ne za su amfani da wannan ganima wanda suka kutsa suka je suka yi yaƙi dan akwai lokacin da annabi yace duk wanda ya kashe qatil falahu salaquhu duk wanda ya kashe wani wanda ya kashe to kayan jikin shi da abin da aka sama gare shi na makamai nashi to ga shababu samari wanda suka kutsa wajen yaki an kwaso waɗannan abadu sai aka zo aka rinka cewa to wa za aba daga ciki wannan su ce nasu ne wannan su ce nasu ne samari su ce su suka je suka ja an so su su kuma latijawa su ce ba muke tsare da tuta da kusan annabi ba kuma aka ce wannan ne sanadiyya Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul abinda aka samu din nan na Allah ne da ma'aiki Sa'd ibn Abi Waqqas yace akwai ayoyi wanda suka sauka a kaina wannan aya tana ciki dan da aka yi yaki na Badar ya samu wata takobi yazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ba ni wannan annabi yace je ka maida ta saboda mutum ne wanda yake mai kokari Sa'd ibn Abi Waqqas wanda shine annabi ya hada ma uwa da uba yace inni Sa'd fidaka abi wa ummi har ba ya kai Sa'd ina fansarka da uwa da uba annabi na alfahari da shi yace kowane mutum yana wannan hali kenan dan uwan mahaifiyata wani ya gwada mana dan uwan mahaifiyar shi mutum ne wanda yake jari ne Sa'd ibn Abi Waqqas to lokacin da yazo yace ma annabi ga wuka ba ni ita takobi annabi yace je mai da sai a ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan takobin yace to sai fadan Allah ya sauka yas'alunaka anil anfal suna tambayarka abukan abinda aka samu aka ribanto shi to kaga wannan magana dai ta wanda ke nuna cewa salaf ake nufi abinda kashe wani kafiri yana sanye da shi ga jikin shi sai Allah yace قل الأنفال لله والرسول أبن دا أتسامو إنن نألا لي دم أجي ألا يتي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كتياي ألا وأصلحوا ذات بينكم كجار أبن دا كي ثكانوك نرش الجدوى كنا ونن آياتنا لنا ممو لوكة سند أتلنك جايا ميزا أوكا kai za ka ɗauka a lokacin rai ya ɓaci saboda mutum yana son kanshi in dai aka ce samu ne mutum kanshi yake so fiye da wani shi kenan wannan sai yasa zukata suka juya wani ya ji haushin wani wani ya ɓata ma wani sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fattaqullaha ku kiyaye Allah wa aslihu zata bainikum ku gyara abin da ke tsakaninku na ɓaci ɓacin ne da kuka samu ku gyara tsakaninku gyara tsakanin waɗanda suke rai ya ɓace ko ana gaba abu ne wanda yake minal wajibat abu ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala adullukum ala afdala min as-salati was-sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallama yace islahu dhatil bayn, gyara tsakanin mutane waɗanda suke ba su jittuwa. Addinin musulunci bai san gaba, bai san rishin jittuwa tsakanin musulmi da musulmi, kuma in ya zama da za a zo a zauna to dole za a samu rishin jittuwa. Shaitan yana aikin shi, hasada tana aikinta, ababe da yawa wanda zai za su kawo rigima tsakanin mutum da mutum suna da yawa. To dole wani lokaci za a samu ba daidai ba. To addinin musulunci abinda ya iyakance ga wanda wani abu ya shiga tsakanin shi da ɗan uwan shi, mas'ala ce wadda take ta kuɗi ce, mas'ala ce wadda take ta neman girma siyasa, mas'ala ce ta faɗace-faɗace, dukkan waɗannan abinda zai faru tsakanin musulmi da musulmi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya wuce kwana uku ya zama musulmi bai magana da ɗan uwan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda musulmi ne ya ƙaurace ma ɗan uwan shi fauka talabin idan mata dakhala aljanna, dakhala an-nar, mutum ya zama da ya ƙaurace ma ɗan uwan shi sama ga kwana uku, to in ya mutu shi sai ya shiga wuta. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, man hajara akahu sana, duk wanda ya ƙaurace ma ɗan uwan shi shekara guda, fakasafa kidame, kamar ya kashe shi ne. In kai gaba da mutum ta shekara guda, kamar ka zubda jinin wannan mutumin ne. Don haka ita wannan gaba ba wai mugun abu ne wanda zai tsaya tsakaninka da shi wanda kuke gabar da shi ba, a'a, abu ne wanda yana shafa addinin ka kai. Don kowace rana ta Alhamis da rana ta Litinin ana ɗaga aikin bayi zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, ana ɗaga aiki na bayi zuwa ga Allah, sai Allah ya yi yafiya ga dukkan bayan shi. Sai dai mutane guda biyu, mutum wanda ke haɗa Allah da wani a wajen bauta shi ne al-mushrik, ko kuma mutane guda biyu wanda suke gaba da juna ba su shiri. Sai Allah ya ce ma mala'iku, ku jira waɗannan har su shirya. Wannan kowane ranar Litinin da ranar Laraba, da ranar Litinin da ranar Alhamis, haka za a yi. To kaga duk sati kana asara aiki wanda za a ɗagawa zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki. Inda a ce gaba ba ta da mugun abu sai wannan, da wannan ya kai matuka abinda zai hana aikinka ya yi sama. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta sulhu tsakanin masu gaba guda biyu. Annabi ma ya ce wannan sulhu da za a yi tsakanin musulmi guda biyu ya fi sallah da sadaka. A gyara tsakanin musulmi da musulmi wanda bai ba su jittuwa, kai an halitta ba in za ka faɗi wani abu wanda yake na ƙarya ne wanda ba a yi ba, ya halitta don ka gyara tsakanin musulmi da musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai halitta a yi ƙarya sai waɗannan wurare, lokacin da za ka take neman ka shirya tsakanin mutum da mutum, a wannan lokacin da za ka naƙalto wata magana wadda ba a yi ta ba, wadda ke nuna shi mutumin nan wanda ake gabar da shi bai ɗauki abin da zafi ba. Ka san sha'ani na gaba yana farawa ɗan ƙarami ne, amma na'isa ita ke sa ya ɗaga, na'isa ita ke sa ya zarce, ɗan abu ne kaɗan. to duk lokacin da zaka gano cewa wanda kake gaban nan da shi shi bai dauki abin da zaki ba, kai ma cikin zuciyarka sai ka rinka sakkowa sannu sannu. To lokacin da mai gyara zai zo ya faɗi cewa wallahi wannan nan ko da kaga ba ku magana, in ko aka ambata ka sai ya ambata ka da alkhairi, to wannan ko bai yi hakan ba ƙarya a wannan wurin ta halitta. Saboda ƙarya din nan da aka ce haramun ce, ba a ce qaf ra ya a Hausa kenan, ita ce ƙarya ko? Akwai kaf zal ba a Larabci kadib, ba dan wannan ma dabba ne aka ce haramun ne, a'a, saboda abinda ta kunsa na barna. To kenan in zama da ƙaryar nan za ta kawo gyara, kuma shi ma ba ko ina ba, kenan sai a halitta. Fa ainama kanatil maslaha fa thamma shar'un ma, duk inda maslaha take nan shari'a ta Allah take, kenan sai aka halitta a wannan wurare. In za ka yi gyara wajen yaƙi kuma, alharbu khuda'a in ji annabi, ko khada'a ko khida'a, dukkan su riwayoyi ne, yaƙi yaudara ne. In za ka yi gabas sai ka ce yamma za ka yi, ba laifi a nan, ko tsakanin miji da mace, miji da matar shi, shi ma ba ta zamo tana zarga ƙarya ko yana zarga ƙarya kamar yadda yake lumfashi ko take lumfashi ba. Akwai wasu maƙaryata ne, sai ya kai tsakanin miji da mata ba a gaskata juna, duk abin da ya gaya mata ita a wajenta kawai ƙarya ne, saboda ya yi ƙarya ɗaya biyu uku, ita ma duk abin da za ta faɗa mashi kawai ƙarya ce. To irin wannan in yanayi ya kai haka nan abu bayyan kyau. Abin da ake buƙata gaskiya tsakanin miji da mata, saboda ita matan nan amintatta ce, in ta ce maka abu kaza ya ƙare gaskata ta za ka yi, in ka ce kuɗi kaza suke isa sayen kayan abinci gaskata ta za ka yi. To duk mutumin da ya zama na gaskata shi kake yi cikin abin da zai baka labari, to wannan ya zama wajibi ya zama mai gaskiya. To amma akwai lokaci wanda ita wannan gaskiyar za ta zo da ɓanna. Mun ga buga misali, yanzu a ce wani ya haɗu da ita, irin can ya taɓa cewa yana santa, ka san samari da jaraba, ta yi aurenta sai ya zata kan hanya, tana tafiya ya zo yana biyarta, tana Allah Allah din ya shafa mata lafiya ya wuce ya kiya, katsan sai ga mijinta yana wucewa sai ga ta tare da wani tana tafiya. In ya tambaye ta wane ne na ganki tare da shi da naje wucewa, a wannan lokaci za ta ce tsohon saurayi na ne, ai ina ga yana yiwuwa daga nan kuma an gama. To irin wannan in ta ce ɗan uwana ne, aka wuce wurin shi ke nan. Kenan duk abu wanda yake mai haɗari wanda zai iya zamowa zai iya kashe aure, shi ne ake iya aikarya a kan shi. To ɗaya daga cikin ababen da ake iya aikarya shi ne in ana neman gyara tsakanin miji da mace, to a tsakanin waɗanda suke akwai gaba tsakaninsu, musulmi da musulmi. Wani lokaci zai zamo ƙabila da ƙabila ne, wani rigima ya faru ana faɗa da juna, to ba zura ido ake yi ba. Yanzu wannan gyara tsakanin musulmi yana daga cikin as-sunanul mahjura, za ka ga majalisi guda an san wane bai shiri da wane, amma kowa ya yi shiru ya ƙare a yi ta tafiya haka, a'a, kamata ya yi a zauna sai a yi sulhu tsakanin wane da wane. In ƙabila ne da ƙabila ba a shiri, sai a zo a yi sulhu tsakanin ƙabila da ƙabila. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Haka in yanzu mana tsakanin miji da mata ne, Allah maɗaukakin sarki ya ce me? Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. In kuka ji tsoron rashin jituwa tsakanin miji da mace, فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها sai a zabo cikin mutanen da cikin mutanen shi dan su zo su yi sulhu tsakanin su. Allah ya ce in yurida islahan, in suka yi nufin gyara, ko dai su masu sulhun guda biyu ko kuma shi miji da matan in suna nufin gyara, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah madaukakin sarki zai sa dacewa tsakanin su. Kenan sulhu abu ne mai kyau, sai dai ana buƙatar shi kanshi wanda zai yi sulhu din ya zamo yana da hikima, kai ya zama da zai je ya dagular da al'amari. Wannan in aka sa shi sulhu, to zai je ya ɓata al'amuran ne gaba ɗaya. Wai suka ce makashin aure ya je biko, aka ce wallahi bugun da yake, ya ce to in dan wa wannan da wannan, a ce yana bugunta, kada in aka ce ana bugu to kowa ma hida yake daga lamarin, bugunta yake ko ba a abinci gidan ya ce in dan wa wannan da wannan. Shi da ake buƙatar ya yi lallaɓa kuma shi ne zai ƙara ziga, to kenan dole ya zamo yana da ilimi cikin abin da zai yi sulhu kanshi, dole ya zamo yana da hikima da an zaburo ya kwantar da abin da hikimar shi. To in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, ku kiyayi Allah madaukakin sarki, ku gyara abin da ke tsakaninku na ɓacin zama. Wa atiullaha, ku bi Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, ku bi Allah da ma'aikin Allah in dai har kuna da imani. Kaji abu Allah bi na daban, za ka ga wa atiullaha wa rasulahu, akwai ayoyi za ka ga wa atiullaha wa atiur rasula, ku bi Allah ku bi ma'aiki. Wannan yana nuna maka yanda ake bin Allah haka ake bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Akwai ababe wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da su, in ka neme su a cikin alqur'ani ba za ka same su ba. Don haka waɗanda suka hito a zamanin yanzu suna cewa su sun wadatu daga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wannan ba yanda za a iya yin addini. Don haka kake ganin da an rinka magana da su sai a gane ba su gane addinin sosai, shi ne kaɗai suke yi. Yanzu cikin ababen da na ɗan ji daga wani daga cikinsu ko kuma babban nasu, wai an mai tambaya cewa ina ka samu uwayen annabi a cikin alqur'ani, cewa Abdullahi da Amina ne. Daman suna dai bai isa kawo shi cikin qur'ani ba nasu, to amma wajen mahaifa na annabi sai ya ce ai Allah ya ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتي أي الله يتي قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذا ولا مش فهمت يندى القرآن كي مكانا. القرآن ونوقتي ينزو هذا مكانا ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, yace fasda'a bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen. Wani lokaci zai yi annabi magana, shi annabin alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wannan annabi ake ma magana, to akwai wani lokacin da za a yi ma wani magana wanda ba annabi ba, kamar fadan Allah zuq innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Wannan wani ake ma magana ba annabi ba. To akwai lokacin da kuma in an yi magana ana nufin kai ne ji ne. Yanzu lokacin da za ka zuwa ka ce annabi ake nufi da wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma, annabi yana ciki baban shi ya rasu, yana da dan yana yaro mahaifiyar shi ta rasu ta kakani shari'a ta cewa in ma yablughanna 'indaka al-kibar
Allahu akbar
in suka girma ta kakani za a cewa in sun tsufa suna tare da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya tadda mahaifin shi har sun tsufa فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ذكر wannan annabi yayi rayuwa da mahaifan shi wanda za a ce wai masa haka to wannan ke nuna khidab umma ba shi annabin ake nufi ba kai ne ji kai musulmi ga yanda ya kamata kai magana da mahaifanka ga yanda ya kamata kai masa ladabi wannan shine manufa to amma wadannan mutane ina ne za su nemo ilimi har su san yaya ne lafzi na alqur'ani yake badawa ba su sani sun zo ne kawai dan su yada fauda a cikin al'umma ko dan haka sauraron su bata lokaci ne menene wa atiyu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku bi Allah da ma'aiki in dai har kuna da imani kenan duk wanda ba zai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba zai yi aiki da hadisan annabi ba wannan bai da imani haka wata ayat ta sarraha fala wa rabbika la yu'minuna
hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima
Allah yace fala wa rabbika Allah ke rantsuwa yace ya rantse da ubangijinka la yu'minuna ba yanda za a yi su zama suna da imani hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun saka kai ne zaka hukunci cikin abin da ke gudana tsakanin su ba wannan kadai ba thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt ba su jin kunci cikin abin da ka hukunta kai annabi wa yusallimu taslima dole su miƙa wuya ga abin da kai hukunci da shi miƙa wuya wannan ita ce aya Allah yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
الله يتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بكمات بحلقة بدون مؤمن نمت كومتي إذا قضى الله ورسوله أمرا in Allah da ma'aiki suka hukunta wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zamo mumini da mumina suna bada zaɓi ina ma abu kaza ya kamata a yi wannan bai halitta ba ga mutum wanda yake mumini an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina shine Allah yace wa atiyu Allaha ku bi Allah wa rasulahu ku bi ma'aikin Allah in kuntum mu'minin in dai hakuna da imani
innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
الله أكبر الله أكبر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ waɗanda suke muminai kawai ba wanda suke barin Allah da ma'aiki ba waɗanda suke muminai innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum waɗanda kadai su ne muminai waɗanda in aka ambaci Allah madaukakin sarki wajilat qulubuhum sai ya zama da zukatansu sun dauki tsoron Allah وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ إِنْ أَكَ كَرَنْتَ آيُوِيَنْ أَلَّا قَرِيسُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَنَّنْ آيُوِيَنْ سِسَكْ آرَى مَسُ إِيمَانِ سَيَذَمُوكُمْ وَكَأَلَّا مَتَوْكَ كِنْ سَرْكِي سُكِي دُوْغَرَى الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سُنِي وَأَنَّ سُكِي سَيْدَ صَلَّى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ كُمَا أَبُنْدَ مُكَ أَرْضَكَ سُسْنَا تِيَدَّشِي Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai haqqan da gaske lahum darajatun 'inda rabbihim suna da darajoji a wajen Allah madaukakin sarki wa maghfiratun da kuma yafiya wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake mai karamci innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum waɗanda ake ce ma muminai kadai su ne alladhina idza dhukira Allahu wanda in aka ambata Allah madaukakin sarki wajilat qulubuhum zukatansu za su dauki tsoro to anan an nuna cewa muminai su ne wanda in aka karanta ayoyi na Allah suke shiga cikin tsoro wata aya kuma sai ta zo ta ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wanda zukatansu suke natsuwa da ambatan Allah sai Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa to diba wajilat qulubuhum bi dhikrillahi tatma'innul qulub da a ce mashirmaci ne mutum irin waɗannan alqur'aniyun wanda da abu ya bigijuna cikin kwakwalwarsu kawai ba daidai bane kenan ayoyin da alqur'ani ma za ka rinka bi ka ce suna tunka da warwara ba wai ayoyi da hadisai ba ga aya ta ce muminai su ne wanda in aka ambata Allah sai zukatansu su ɗauki tsoro to kuma ga wata aya ta ce da ambatan Allah ne zukata ke natsuwa to wani za mu ɗauka tsoro na zukata za mu ɗauka ko kuma natsuwa na zukata za mu ɗauka to amma in ka san me kake yi za ka fahimci in aka ambata abu wanda yake na tsoro wanda ke nuna girma na Allah da azama ta Allah da ababen da Allah ya tanada ma waɗanda ba su kyautata ba wajilat qulubuhum sai su ji tsoro a cikin zuciya ko kuma in suka aikata wani abu wanda bai dace ba za su to suna jin tsoro wajilat qulubuhum annahum ila rabbihim raji'un to kenan wajen bangaren tsoro lokacin da suka tuna azaba Allah suka tuna laifukansu a wannan lokacin in aka ambata Allah sai su kama tsoro balle in aka ambata sakamako na waɗanda ba su bi Allah daidai ba to natsuwa kuma lokacin da za su ji an ambata ababen da Allah ya tanadar ma muminai kuma su sun yi aiki wanda suke masu kyau to wannan zai fi ƙara jin natsuwa a cikin zukatansu kenan in ya zama na wuri ya saba to ba a samun tunƙa da warwara in ya zama na jiha ta saba ba a samun tunƙa da warwara jiha ta tsoro daban take jiha ta natsuwa daban take kenan ba ka ɗaukar wannan ka aje wajen wannan lokacin da aka ce wajilat qulubuhum ai wani bangaren kenan in suka ji wani nau'i na zikiri sai su ji tsoro alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah lokacin da za su ji wani nau'i na zikiri kenan a wannan lokacin su ne ke sa masa natsuwa Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna alladheena idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka karanta musu ayoyi na Allah zadatuhum imanan sai wannan ayoyi su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah suke dogara wannan aya ta nuna imani yana karuwa yana ragewa wannan shine madhhabi na ahlus sunna kuma ayoyi na alqur'ani da yawa sun tabbatar da karuwa na imani da raguwar shi wa idza ma unzilat suratun
wa idza ma unzilat suratun fa'in man yaqulu ayyuhum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
وإذا ما أنزلت سورة هناك سبكت وتسورة فمنهم تكنسوا سومنا فكي من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أقول وانك يتوى وانين واند وانا آية تقارى مش إيماني فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سُمَا فِي إِيمَانِ وَنَّا آيُونَ سَيْسَكَارَ مَسُوا إِيمَانِ كِنَّا وَنَّا صَرِيحَةِ تِوَا إِيمَانِ يَنَا قَارُوَا يَنَا رَغْوَا أَلَّا مَدْعُوا مِنْ سَرْكِيَةِ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا كِنَّا دَوَّنَا نَأْتَبَا لِكَافِي سُيْتَبَّسِ ويزداد الذين آمنوا إيمانا كما ماسوا إيماني سكار إيماني النبي صلى الله عليه وسلم يانونا ممرقوا إيمانا أولي لوكتي كي توكي شما مؤقتا تيوى ميساتا بذي ساتا بينا تخين إيماني ميزين بذي يزين بينا تخين إيماني دبكم وأننا نانونا قاروا إيماني درقوش آيوي سنة ديوى أكن حكا wannan shine kuma madhhabi na ahlus sunna akwai wanda suke gani a'a imani bai karuwa bai raguwa daga cikin firaq cewa imani na dan kwaya angoko inda yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da imani shi da imanin abubakar radiyallahu anhu duka iri ɗaya ne ba karuwa ba ragewa to wannan kuskure ne abinda ahlus sunna suke kan shi shine imani yana karuwa da aiki wanda yake mai kyau kuma yana raguwa da aiki wanda yake mummuna alladheena idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladheena yuqimuna as-salata وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
الله أكبر
ولآية منك تكنت
كما أخرجك الذين يقيمون الصلاة
الذين يقيمون الصلاة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كما سنا دوغرا كألا مدوكة سرتي دوغرا كألا نبيئوني ونسك نمؤمني دك هالم قديش قتكي وانده كما تأتي يا ينك قمنا shi mumini zai dogara ga Allah ne in wani abu zai shiga nema zai sa neman abun kuma ya bi hanyar neman abun sannan ya dogara ga Allah. In wani abu ne zai bari, zai ba abin kariya irin wanda ya kamata a ce ya bashi, sannan kuma ya dogara ga Allah. Mumini bai dogara ga dubarar shi, bai dogara ga tanadin shi, a'a zai yi dubara, zai yi tanadi a ƙarshe, fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. In ka tashi zartar da abin da za ka zartarwa, to ka dogara ga Allah. Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke dogara zuwa gare shi. Kan mutum ya dogara ga dubarar shi, so da yawa mutum zai haffafa ya tsara, na shirya kaza, ai daga nan zuwa lokaci kaza na samu kaza, daga nan zuwa lokaci kaza na zamo kaza. To alhali Allah madaukakin sarki wani lokaci zai waiwaya ma waɗannan ababa, sai ka gama shiryawa, karatta ba ka daidaita, sai abin ya zo sabanin abin da kake tunani. Kenan dai dogaro ga Allah ɗaya ne daga cikin ɗabi'u na mutanen kirki waɗanda suke nagari. Alladina yuqimuna as-salata, waɗanda suke tsaida sallah. Mun yi bayani baya cewa tsaida sallah iqamatus salah daban yake da as-salah, yin sallah. Allah madaukakin sarki bai ce wa ba alladina yusallun ba, ce wa alladina yuqimuna as-salata, wanda suke tsaida sallah. Aslin shi yuqwi muna salata, sai aka samu abin da ake ce ma al-i'lan bin naqli wal qalbi, wajen bangaren sarf kenan. Yuqwi muna salata, sai aka dauko wannan katsura wanda ke ga ya ga ke ga waw, sai aka maila ma qaf, saboda shi sahih ne, sai ya zamo yuqwi, bai yiwa a yi da kasra bayan da akwai wawu cikin sauki. To sai suka yi kalbudin iyo na wawu din, sai zamo ya, sai zamo yi kimona, wanda suke tsayi da sallah. Tsayi da sallah shi ne yin ta a kan lokaci tare da rukunanta da sharuɗanta, yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyar da abin da muka arzata su. Ko dai ta ɓangaren ba da zakka ta wannan dukiya, ko ta ɓangaren ba da sadaka ga waɗanda ba su da shi. Kenan waɗannan Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan, yin sallah. In kuma Allah ya arzata ka da wani abu wanda za ka iya taimaka ma mutane da shi, ka taimaka masu. Allah ya ce waɗannan su ne tsantsan muminai. Kenan ciyar da dukiya kaga an haɗa shi da sallah. Ko farkon suratul baqara, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibada akwai ta jiki, akwai ta dukiya. Kenan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wannan dukiya wadda Allah ya bada ga hannun mutane, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana barin da ga hannun mutane ne lokacin ma bazaluha. In suka ɗauki dukiyar suka ba mutane suka taimaka ma bayin Allah ne ta, in kau suka ki yin haka, to Allah zai karɓi wannan dukiyar ya bada ta ga hannun wasu wanda za su rinka taimaka ma mutane. Kenan kai wanda Allah ya arzata, tabbatuwar wannan dukiya ga hannunka, ka rinka amfanar mutane da wannan dukiya. Amma lokacin da ka zo kai makokari, to Allah madaukakin sarki zai iya karɓar ta daga hannunka ya bada ta ga wasu wanda za su yi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. In kuma ka ga ka zama marowaci, Allah kuma ya kyale ka da dukiyar, to wannan istidraji ne. Allah yana son ka cika canye, don in ka je ka karda shi, ka ji abin da ba shi ba ne. kenan ciyar da dukiya abu ne wanda yake yana da muhimmanci, da shi ake neman aljanna, kuma da shi ake neman ƙarin dukiya din. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma naqasa malun min sadaqa, dukiya ba ta taba tawaya ba wai saboda sadaka. Shi ma ga yanzu nan in an dauki waɗanda ba su da hankali sai su ce, saboda ni ina da goma na ba da uku ciki, in na ba da uku cikin goma nawa zai saura? Bakwai. To kai wanda kai imani da hadisi sai annabi ya ce ma naqasa malun min sadaqa, to sai ya ga yana da goma ya ɗauki uku ya bada sun koma bakwai. To ta ƙaƙa za ka iya ƙana'antar da ni cewa bai rage ba wannan dukiyar wadda na bada? Wannan sha'ani na waɗanda ke kallon abu na afili kenan, duk abin da ya sha kwana ba su ganin shi, abin da kawai ke gaba gare su suke gani. To yanzu in ya gaba da ka ɗauki wannan uku ka bada, sai Allah ya turo maka goma da wani wuri. Yanzu ka bada uku, sai Allah ya turo maka da goma, dukiyar ta rage ko ta ƙaru? To wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi, ba yana nufin lokacin da ka cira ka bada ba ba a sami giɓi ba, ba su rage ba. To don haka dai ciyar da dukiya abu ne wanda yake yana da muhimmanci wajen tabbatuwar dukiyar da kuma ƙaruwar ita dukiyar. Wani ma razaqnahum yunfiqun, kuma kaga sai Allah ya ce mimma, bai ce yunfiquna ma razaqnahum ba, su ɗauki duk abin da suka mallaka su bada. Wannan annabi hana shi ya yi lokacin da Sa'd ibn Abi Waqqas ya so ya bada dukiyar shi biyu uku. Annabi ce ba shi a'a, ya ce ya raba ya bada rabi, annabi ya ce a'a, yace ya bada ɗayan uku, annabi ya ce al-thuluthu kabir, ɗayan ukun ma yayi yawa. Innaka antadara ahlaka aghniya, ko intadara ahlaka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas, kabar su suna wadace yafi kabar su talakawa suna tara ma mutane hannu. ومن ما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا, wannan sune mu'minai na gaskiya, da gaske sune mu'minai. lahum darajatun inda rabbihim, suna da darajoji a wajen Allah madaukakin sarki. wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace daraja guda a cikin aljanna, da tsakanin daraja da daraja, in ka dauki abun matattakara in ka taka guda na saman shi daraja ake ce mashi, to a cikin aljanna matakara guda ta daraja kamar tsakanin sama da ƙasa ne. Kenan wannan za su samu darajoji da yawa. lahum darajatun inda rabbihim, a wajen Allah madaukakin sarki, wa maghfiratun, da kuma yafiya, wa rizqun karim, da kuma arziki wanda yake mai karamci. Kaji wannan aya ma ta nuna maka ga ciyarwa, kuma baitin ciyarwa kuma Allah zai kawo maka wani arzikin, ko dai a nan duniya ko kuma in ka je lahira ka tarda sakamako na arziki wanda ya fi wanda ka ciyar da shi a nan duniya. A nan ne ya kamata mu dakata, sai gobe in Allah ya kai mu. raitama nartaqi nastawji'ullaha dinakum وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والحمد لله.